Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci. Ni ce Amina Bahari Auna tare da Ibrahim Ka Almasi Garba da sauran abokan aiki muke gabatar muku da wannan shirin a yau Alhamis 2 ga watan Disamba na shekarar 2021. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa headquarters sojin Najeriya ta yi ƙarin haske dangane da fafatawar da dakaranta suka yi da mayakan ISWAP a jihar Yobe. Sannan har ila yau a Najeriya cibiyar wanzar da zaman lafiya ta gamayyar addini ta gayyato al'ummomi da ke yawan samun sabani zuwa Kaduna inda suka gana da al'ummomin da ke zaune lafiya da juna. Muna kuma tafi da rahoto na musamman da kuma labaran wasanni kafin mu tsunduma cikin taskar rahotannin mu. Bari mu je da duniyar ta yi ne.
To assalamu alaikum masu saurare, da fatan an wuni lafiya ga labaran. Sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken ya bayyana damuwa yau din nan Alhamis kan abin da ya kira matakan takala da Russia ke daukawa kan Ukraine, yayin da yake ganawa da takwaran aikin sa na Ukraine Dmytro Kuleba yan sa'o'i gabanin tattaunawar da aka shirya zai yi da takwaran aikin sa na Russia Sergey Lavrov. A sane kake kuma a sane mutanen Ukraine suke game da jajirtaccen kudirin Amurka na kare kan iyakokin Ukraine da yaucinta da kuma yancinta. Abinda Blinken ya gaya ma Kuleba kenan a farkon ganawarsu a birnin Stockholm. Kuleba ya ce Ukraine a tabakinsa za ta ci gaba da yin taka tsantsan, a yayin da kuma take kiran kawayenta su shirya don daukar matakin da zai sa shugaban Russia Vladimir Putin a tabakinsa ya saki tunani kafin ya yanke shawarar amfani da karfin soji. A halin da ake ciki kuma, wani babban jami'in a bangaren tsaron Amurka ya ce muddin ya zama dole Amurka ta dau mataki kan ci gaba da girke dambun sojoji a kan iyakar Ukraine da Russia take yi, ba ita Amurkar kadai za ta yi ba. Yau din nan Alhamis, sakataren ma'aikatar tsaron Amurka Leo Austin, wanda ke birnin Seoul don ganawa da jami'an gwamnatin Koriya ta Kudu, ya ce a yayin da ba zai kimanta martanin da Amurka za ta mayar kan irin takalar Ukraine da Russia ke yi ba, ya kamata Russia ta kwana da sanin cewa ba Amurka kadai za ta dau mataki ba. Duk abin da za mu yi zai kasance ne wani mataki na al'ummar duniya, a cewar Austin, a yayin wani tare manema labarai tare da takwaran aikinsa na Koriya ta Kudu. Ya kuma yi kira ga shugaban Russia Vladimir Putin da ya a tabakinsa sanyaya al'amura a yankin. Taliban mai mulkin kasar Afghanistan ta ce ciki Majalisar Dinkin Duniya a yau din nan Alhamis saboda dage shirin yanke shawara da ta yi kan wanda zai wakilci kasar a majalisar. Wannan matakin baya kan tsarin doka da adalci, saboda sun hana wa mutanen Afghanistan halaliyarsu, abinda Suhail Shahin, wanda Taliban ke so ya wakilce ta a Majalisar Dinkin Duniya, ya faɗa a wani bayani da aka saka a kafar Twitter, ya faɗa kenan. Muna fatan za a danka wannan damar ga wakilin gwamnatin Afghanistan nan gaba kaɗan, saboda mu samu sukunin warware matsalolin mutanen Afghanistan yadda ya kamata, mu kuma yi cuɗanya mai amfani da duniya, a cewar Shahin. Kisar masu zanga-zanga akalla 65 da aka yi a birni mafi girma a kasar Myanmar ranar 14 ga watan Maris an shirya ne kuma aka aiwatar bisa ga tsarin, kuma dole ne a gurfanar da waɗanda suka aikata gaban shari'a, a cewar wata kungiyar rajin kare yancin dan adam a wani rahoton da ta fitar a yau din nan Alhamis. Kungiyar Human Rights Watch ta zargi jami'an tsaro da zagaye tarin jama'a tare kuma da amfani da makamai masu kisa a kansu da gangan a wata unguwa mai suna Hailong mai cike da ma'aikatan gwamnati a Yangon, waɗanda ke zanga-zangar nuna rashin amincewa da juyin mulki da sojoji suka yi ranar 1 ga watan Fabrairu, suka kwace mulki daga zaɓaɓɓiyar gwamnatin Ansa Suci. A ƙarshe gobe juma'a ne wasu jami'an gwamnatin China da na ƙasar Laos za su kaddamar da hanyar jirgi mai matukar gudu wadda aka gina kan dala biliyan 5.9 shekaru 6 bayan yanke wannan shawarar, wanda shine mataki na farko na babban shirin nan na kasar China na hada wasu sassan da ke lungunan kasar da tashar jirgin ruwan Singapore mai cike da hada-hada. Layin dogon mai tsawon kilomita 414 ya hada arewacin iyakar Laos da lardin Yunnan na kasar China da kuma iyakar lardin da Thailand ta Vientiane babban birnin kasar ta Laos wanda ya hada da gadoji 670 da kuma hanyoyin karkashin kasa guda 75. Jirgin mai gudun kilomita 460 cikin sa'a guda zai rage tsawon lokacin tafiya da ake yi da mota ta sa'o'i 15 ya zama kasa da sa'o'i 4 kawai, wanda hakan ka iya haɓaka harkokin cinikayya da yawon bude ido tsakanin China da ɗaya daga cikin ƙasashen Asia mafiya talauci. Ga China, wannan wani babban mataki ne a shirinta na gina hanyoyin mota da na jirgin ƙasa, ba ma kawai da nufin haɓaka yankin Yunnan ta wajen hada shi da wasu kasashen kudancin Asia masu karfin tattalin arziki ba, amma har ma da dadda janyo yankin cikin shiyoyin da China ke tasiri, a cewar kwararru.
Akai da Ibrahim ga Almasi Garba da kawo mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ku jama'a, kamar yadda muka bayyana a farkon shirin, hadkwata sojin Najeriya ta yi karin haske dangane da fafatawar da dakaranta suka yi da mayakan ISWAP a jihar Yobe. Daga Abuja ga rahoton Hassan Mai na kaina.
Wata sanarwa da hadkwatar sojojin Najeriya ta aiko mana, wacce kakakinta Brigadier General Onyema Nwachukwu ya sanya wa hannu, ta ce mayakan ISWAP sun yi kukan kura don shiga garin na Buniyadi a jihar Yobe, amma su gamu da turjiya daga dakarun rundunar operation haɗin kai. Major Shaibu Umar ne da kwatar sojan Najeriya ya mun ƙarin bayani.
Dakarun yanki na biyu na haɗaɗɗiyar dakarun arewa maso gabas, wato operation haɗin kai, sun samu nasarar hallaka 'yan Boko Haram da ISWAP bayan fafatawa a garin Buniyadi da ke ƙaramar hukumar Gujiba na jihar Yobe. 'Yan ta'addan wadda suka yi yunkurin shiga garin Buniyadi da motoci masu ɗauke da bindigogi, amma suka sami turjiya dakarun na runduna ta musamman ta 27 da dakarun makarantar dakaru na musamman da kuma haɗin gwiwar dakarun sojin sama, inda suka rinjaye tsagerun ta amfani da ƙarfin wuta. Fafatawa ta tilastawa 'yan ta'addan janyewa da tserewa bayan asarar rayuka. Binciken share fage na yaƙi ya nuna cewa dakarun sama da na ƙasa sun ci gaba da kai hare-hare domin ƙarasa sauran tsageru.
'Yan jihar Yobe dai irin su Alhaji Saleh Bakwa Sabon Fegi na cewar ire-iren wannan hari ne 'yan ta'addan Boko Haram na tayar musu da hankali.
A hakikalin gaskiya 'yan ta'adda sun kawo hari kuma akan ofishin 'yan sanda hari ya tsaya, kuma wadda wannan ɗan gaskiyar magana shi ne ya sa mu mutanen da musamman muke ta fama jin daɗi ko kuma za mu kasance a cikin fargaba ganin cewa kwanan nan ita ƙungiyar Boko Haram ko kuma ce ƙungiyar 'yan ta'adda sun tsaurara kai hare-hare. So wadda wannan ta sa dukkan mu da al'ummar arewa su gaba shi na jirewa mana cikin wani yanayi. Wadda da wannan ne za mu kira rundunar soji ta Najeriya da ta tsaurara matakan yaƙi da 'yan ta'adda saboda a kawo ƙarshen wannan ta'addanci kowa ya samu zaman lafiya.
Sojoji na cewar suna iya ƙoƙarinsu wurin ganin cewar sun kawo ƙarshen 'yan ta'addan nan, a tunaninku wannan ƙoƙarin bai isa ba?
Kafin har kullum idan aka ce maka abu ne yaƙi na ta'adda kuma ne na sunkuru, su ma 'yan ta'adda suna sake fitar da salo na kaiwa hare-hare. Su ma jami'anmu na tsaro musamman sojoji da 'yan sanda da sauransu su ma suna iya baki masu ƙoƙari, amma to ya kamata dai a sake zaki dande saboda a dinga samun yanaba a kan su 'yan ta'adda.
To ko yanzu menene abin yi don samar da maslahar wannan matsala na dindindin? Dr. Yahuza Ahmad Getso mai bincike kan sha'anin tsaro ne.
Kwa samar da makamai saboda har yanzu babu wadatattun makamai isassu waɗanda ya kamata jami'an tsaron mu su iya tinkarar wato waɗannan mahara na Boko Haram da na ISWAP da sauran makamantansu. A zamanantar da tsarin tsaro ta hanyar tabbatar da cewa an samar da abubuwa waɗanda ake iya amfani da su a ƙasashen duniya. Najeriya ta nemo hanyar da za ta bi wajen wato canza tsarin manufofinta a aikace, musamman manufofinta na diplomasiya.
Hassan Mai na kaina, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.
a gaida Hassan Maina Kaina da wannan rahoton. Saboda yadda ake yawan samun sabani tsakanin kabilu da mabiya addinai daban-daban a jihohi irin su Kaduna da Plateau, cibiyar wanzar da zaman lafiya ta gamayyar addinai, wato Interfaith Media Center a Turance, ta gayyato al'ummomin da ke yawan samun sabani zuwa Kaduna, inda suka gana da al'ummomin da ke zaune lafiya da juna don daukar darasi. Ga wakilin sashen Hausa a Kaduna, Isa Lawa da Ikra, da cikakken bayani.
Al'ummomin yankunan da kan sami matsalar rigingimu tsakanin su a jihar Plateau dai sun kwashe kwanaki biyu ne a jihar Kaduna, inda suka gana da al'ummomin da ba sa jituwa da juna a baya, amma daga baya suka samu zaman lafiya bayan fahimtar juna domin daukar darasi da nufin aiki da shi idan sun koma gida Plateau. Alhaji Ya'u Idris Bello shine shugaban kungiyar Fulani ta Miyatta Allah a Bassan jihar Plateau, kuma ya bayyana abubuwan sha'awan da yace ya gani cikin yan kwanaki biyun da suka yi a jihar Kaduna.
Zamantakewa na zaman lafiya da na zo na koya a Kaduna State ya bani karfin gwiwan da na tabbatar da cewa ashe ma wahalan da muke yi na maganan zaman lafiya kullum muna mitin, amma wannan kungiyar da yazo ya kira mu anan da ya samu muka zagaya wajen sarakunan da kabilu mai su yawa, gaskiya ya bamu nasara. Saboda yanda na sami suna cuɗanya da zuna, akwai kristoci, akwai musulmai, gaskiya na ga wannan abun ne zan ɗauka in kwayar mamu a can basa, wanda ba ma jituwa, wanda rashin jituwan nan bai bamu alheri ba, talauci ne kawai ya kawo mana.
To ko me yasa cibiyar wanzar da zaman lafiyar ta shirya wannan zagaye sauya sabon salo na wayar da kan mutane game da zaman lafiya da juna? Mr. Samson Auta ɗaya ne daga cikin ma'aikatan cibiyar wanzar da zaman lafiyan a jihar Kaduna.
Abin da ya sa muka yi wannan shine akwai tsari da muka sa cewa mutane za su so su koya inda ake zamantakewa waɗansu jihohi, sai aka ce to it will be good daga practical ya suke samun zaman lafiya tsakanin mabiya addini da kuma yararka da muke da su a cikin al'umma, kuma an tattauna da su da shugabanninsu da malaman addinai da suke wajen. An kaje zaka ga inda ake haɗin kai, har muka ga an bamu misali wani shi ba musulmi bane amma shi mai unguwa ne a inda kuma musulmi suka fi yawa.
Babbar damuwar da ke yawan kawo rikicin addini da kabilanci dai ita ce saka san rai da kuma ramuwar gayya. Amma shugaban kungiyar Fulani ta Miyatta Allah a Bassan jihar Plateau, Alhaji Ya'u Idris Bello, ya ce yanzu abin zai sauya salo.
Son zuciya wanda da muke da shi, in dai aka samu ba Fulata nema ko a ce musulmi, ko ma waya mu zuwa ma masallacin, sai a ce an taɓa Fulata musulmi ai kaza kaza kaza, sai a ɗauka wani ramako mara amfani, ko a kuma taɓa Kirista ko baya zuwa cocin mu, sai a ce an taɓa Kirista mu ne ai a ɗauka ramako na mara amfani a je a kashe ma wanda bai san hawa ba, bai san sauka ba. Na koyi sauraro wanda mutum ya ji abu ya bincika, na koyi kuma son zuciya shi ke haddasa hakan.
A baya dai jihar Kaduna na kan gaba wajen rikice-rikicen kabilanci da addini, amma daga baya an samu sauki saboda fahimtar junan da aka samu tsakanin al'ummomi mabambanta. Abinda ya sa wasu ke ganin ya kamata a yi koyi da irin wannan fahimta da aka samu don kawo ƙarshen rigingimun da ake yawan samu tsakanin al'umma mabambanta. Isa Lawal Ikara, murar Amurka daga Kaduna a Najeriya.
Isa Lawal Ikara kenan. Wannan shirin yana zuwa muku ne daga birnin Washington DC a kan mitoci 19:31:49 da kuma 60 a matsakaicin zango. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Niger, za ku iya jin mu a tashar mu ta VOA Africa a kan mita 102.5. Bayan haka a koda yaushe kuke so, za ku iya zuwa shafukanmu na internet wato voahausa.com ko kuma sashenhausa.com domin jin shirye-shiryenmu. Yanzu kuma sai rahoto na musamman.
Batun rashin tsaro a sassa daban-daban a Najeriya na ci gaba da kasancewa babbar kalubale wajen samun ci gaba mai ma'ana. Rarrabuwar kawuna tsakanin 'yan Najeriya ta bangarori daban-daban ya sanya rashin haɗin kai tun daga unguwanni zuwa gari zuwa jiha da ƙasa baki ɗaya. Idan ana buƙatar aiwatar da matakan zaman lafiya na dindindin, to dole sai an fara daga tushe, wato gano alamomin tashin hankali da ɗaukan matakan gaggawa don daƙile su. Al'umma a unguwa suke da haƙƙin gano alamomin fari da za su bayyana cewa za a iya samun tashin hankali da kuma ɗaukan matakan sanar da masu ruwa da tsaki cikin gaggawa don a shawo kansa kafin ya bazu ya zama musiba. Unguwar Doki da Kewaye a yankin Bukur da ke ƙaramar hukumar Jos ta Kudu a jihar Plateau a shekarun baya sun faɗa mummunan tashin hankali inda aka samu asarar rayuka da dukiyoyi. Domin hana sake aukuwar irin wannan mummunan lamari, matasan yankin na ƙoƙarin haɗa kansu da fahimtar da juna kan illolin tashin hankali. A wannan karo matasan ne suka tattaro kan ƙungiyoyin 'yan sintiri da 'yan sa kai da ke taimakawa wajen sa ido a unguwanni da tabbatar da an sami fahimtar juna da kauda tashin hankali. Kowaɗanne irin alamomi ake fara gani da ke nuna cewa za a iya samun tashin hankali?
Ni ce mai suna Hajara Matais. Alamun tashin hankali shine musamman kaman gare waye a cikin community haka, ka ga wasu group haka, in ka gaisuwa ba an san maka yadda ya kamata ba, kallon da su yi maka ya nuna mana alama akwai damuwa.
Suna na Saliu Yahaya, na aikin vigilante a nan anguwan Doki Bukur. Alamomin tashin hankali, na farko muka tashi za mu ga gari ya danyi duhu, ko kuma mutanen da suke zama a cikinmu wayansu za ka ga suna ja gefe, nan ka gana dan wani zance daban, can ka gana wani zance daban. To muna ganin irin wannan yanayin muna iya fahimta akwai damuwa yana so ya tashi.
Suna na Rodger Wayer, na zama a Rawalkano. In gari ya waye ka gan mutane suna taruwa wuri daya, akwai damuwa sai a bincika. In akwai damuwa, wani mataki ne za mu dauka mu maganta shi?
Sunana Aisha Imran Bello, ni gender champion ne kuma youth influencer. Abu na farko da aka gani idan dai akwai rashin zaman lafiya shine na farko da aka ga mutanen da suke cikin ku, ko a ce a misali musulmi da krista. Musulmi na cikin krista, za ki ga krista musulmin nan ya fita a ciki. In kuma krista na cikin musulmi, za ki ga krista din nan ya fita a cikin musulmi. To daga nan da aka gane cewa akwai matsala. Na biyu kuma shine da aka ga ko kuma aka fara ganin sababbin fuska suna shigo a cikin wannan community, to shi ma wani babban abu ne da dai ya kamata a sa ido a san eh matsala na sun ya faru. Na uku kuma shine da aka gang gang, ka shigo anguwan kaga gang anan, kaga gang a can, kaga gang an, da kai tambaya ko maza haka ki gan starin su, mata ma sun tsaya na starin. Sai to daga nan zaka gane to ila akwai rashin zaman lafiya a wannan anguwan ko kuma wani abu.
Da zarar an ga irin waɗannan alamomi, kamata yayi a dauki matakan gaggawa.
Matake da mukan dauka shine, in ka gan haka kar ka dauki zafi, ka shiga da wasu kalami masu kyau, ina kwana, ya gajiya, ya gida, to na gan kun taru akwai damuwa ne, sai ka bi da yanayin ansawa da ambaka. Yayu a ce miki ba ruwanki, yayu a ce miki akwai dan damuwa ne, muna so mun gyara ta, mun gode miki da zuwanki ki shiga sakaninmu. Yayu shirin Allah ne ka gyara wannan zaman, saka gyara ta, wani sa'i ki ci nasara cikin gyarawan, wani sa'i sai fi karfinka sai ka kaiwa gaba da kai.
Matakin da muke fara dauka shine, in mun ga wannan abubuwan ya fara tashi, to farko muna turawa gaba ne to the nearest headquarters, su za mu fara informing mu ce to mun fara ganin abubuwa a yanayin gurin da muke, dan Allah a taimaka mana, respond team su zo su taimaka mana.
Amma kuna aiki a ce ka fada da shugabannin al'umma ko a ce masu unguwanni?
Gaskiya muna aiki da su, dan muna aiki da limamai da pastors da elders na anguwa. Duk abubuwan da zai faru muna zama da su, amma abu ma ya riga ya faru dole su mu za su fara nema kafin su nemo wayannan yan community su ji me yake faruwa.
Matakin da zamu dauka shine zamu samu sarakuna ko so limani ko pastoci ko community leaders, mu yi zama da su ga abin da yake faruwa fa, wani mataki menene zamu yi da su, don mu as a vigilante ba zamu iya dauka wannan mataki mu kadai da kanmu ba. So namu muna so mu ga zaman lafiya a cikin community. In ya kai wani wuri akwai na gaba da mu, zamu ya kai in mu ya gagare community police fire namu suna na wanda zamu hana mun ci gashi fa da abin da yake tafiya, su sun san matakin da za su doka.
Farko dai as a youth influencer na kan samu peace ambassador, to idan na sanar da shi, shi kuma shi ya san steps, ni dai a mace na kan tsaya ne daga cikin community, shi ya san mutane, ya san inda zai kai, to sai in bar mishi daga nan.
Yaya kike fadakar da yan uwanki matasa na ganin cewa basu shiga wannan tashin hankali gadan gadan ba?
To a matsayina na mace da dama ba lallai bane a ganni kuma a ce za a ji magana na saboda wannan suna na mace dama an riga da amai da mu ba
kina kaskantar da kanki
a ba wai ina kaskantar su mazan su suke kaskantar da mu amma idan na tsaya gaskiya babu laifi kuma da su ji maganan da idan
ne na amma ganin kamar lokaci yayi da kuma ƴan mata za ku nemi naku dandalin ta yadda kuma za ku aiwatar da ayyukan ku ba tare da maza suna kaskantar da ku ba
me to muna ma kan wannan kokarin tunda dai kullun a tsaye miki a ganin cewa mu ma mata ne mu ma za mu iya a cikin community muna da matan da su ma din suna ganin they are willing za su iya su taimaka wajen man lafiya muna da ma group din mu
sau da dama matasa ne ke shiga sha'anin rikici dumu-dumu su ne ke kitsawa ko a yi amfani da su wajen shiryawa da aiwatarwa dan haka ya zama dole su kasance daga cikin masu warwarewa Aliyu Hassan El Yakub da ke zama jakadan zaman lafiya ya ce suna kokarin wayar da kan al'umma muhimmancin zaman lafiya
to dangane da abubuwan da suke faruwa ba ma a jihar Plateau ba a Najeriya gabaki daya na matsalan wato rashin tsaro to shine naga ya kamata a ce kafin ya zo wajen ya kasance muna zauna a shirye mu dinke barakan da yake tsakani a kira wayannan mutane da suke wato sune cike da alhakin kulawa da cikin al'umma da muke tare su wato ya kasance suna aiki tare da basira a kuma ƙara musu ilimi akan aikin da suke yi saboda a gudu tare a tsira tare mun gaji da tara wato marayu a jihar Plateau da maki waye gabaki daya saboda haka lokaci ne da ya kamata a ce mun fahimci juna akwai kyakkyawan fahimta tsakanin musulmi da kirista mun yi rikicin nan sama da shekara nawa a jihar Plateau har yanzu ba wanda zai ce miki yau ga ribar rikicin da ya samu to ganin cewa ga irin harharan da ake ta kaiwa yan ta'adda a gefe-gefe sai naga ya kamata a ce na kawo ƴannan vigilante da community police har ma da ƴan sanda da ma duka manya-manyan da suka shafi cikin al'umma ya za a yi a zauna a ga meye mafita dan yin abun ya zo yana canja zai ga wani lokaci ana amfani da sunan addini ko kabilanci ko wani bambancin siyasa haka ana rarraba kan al'umma kenan kowa zai fahimci cewa a wannan maganan bambancin addinin ko kabilanci ko siyasa ba zai kai mu ko ina ba bai ma kai mu ko ina ba tunda bamu gariban abin da muka yi ba
wani kwararre a harkar horarwa kan matakan wanzar da zaman lafiya ta kungiyar Justice Development and Peace Commission dake da cibiya a Jos Austin Daliop yace fadakarwa kan zaman lafiya yana farawa daga gida ne
inda mun san cewa ba riba a rashin zaman lafiya to mun san cewa zaman lafiya zama dole abinda yasa mukan zo mu wayar da mutane da kai especially a cikin communities because inda ake samun masalolin kenan so in ba mu yi haka ba kuma daga gidajen mu ne yana fara daga mu ne in ni ba zan yi gyara zama na a gida ba ya zan yi gyara zaman community na ya kamata kowa da kowa ya san cewa aikin shi saboda ba mu hada kai ba ba za a yi zaman lafiya ba
sunana Zayya Hassan El Yakub daga anguwan doki domin ba abin da yafi zaman lafiya dadi in ba mu zauna lafiya ba mun cuci kanmu in mun zauna lafiya mu za mu ji dadi in na shiga anguwa zan iya tara mutane ni ma in fada musu kuma sannan in dai wata rigima ta tashi kamar ni da na zauna anan aka koyar da ni koda ni kadai ne zan iya gwada musu illan abin idan na gwada musu naga kamar basu gane ba muna iya saka manya a ciki sai mu sake fadakar da su to insha Allah komai zai tafi daidai
hadin kan dukkan al'umma da sarakuna malaman addinai da kungiyoyin mata da matasa don tattauna batutuwan da suka shafi matakai na wanzar da zaman lafiya na da tasiri kwarai wajen gabatar da shawarwarin su wa hukumomi don aiwatar da matakan da za su samar da dawwamamman zaman lafiya a Najeriya Zainab Babaji muryar Amurka daga Jos a Najeriya
Yanzu sai shirin wasanni a takaice.
Wasanni a takaice.
Fatan kana cikin koshin lafiya shirin da take killa garin wasannin namu zai duba bikin bazon gwazayen yan wasan kwallon kafa na duniya na wannan shekara mai wucewa ta 2021 da aka gudanar ranar litinin a birnin Paris mai suna Ballon d'Or wanda aka zaba da ya fintinka wasan gwanayen masu murza leda a duniya shine Lionel Messi dan kasar Argentina da ke buga kwallo a club din Paris Saint-Germain wannan shine karo na bakwai da Messi ke samun wannan darajar wanda ya zo na biyu a buga kwallo a duniya shine Robert Lewandowski da ke buga kwallo ma Bayern Munich, a yayin da Jorginho da ke club din Chelsea ya zo na uku a duniya yan wasan kwallon kafa. Karim Benzema dan kwallon Real Madrid shine ya zo na hudu a fagen mazaleda a duniya, sai na biyar N'Golo Kante dan kwallon Chelsea, sai na shida Cristiano Ronaldo, Mohamed Salah shine na bakwai a jerin sunayen fitattun yan wasan kwallon kafa a duniya. Kevin De Bruyne shine mutum na takwas a duniya na yan wasan kwallon kafa, sai Kylian Mbappe a matsayin na tara. A bangaren mata masu buga kwallon kafa a duniya kuma, Alexia Putellas ita ce ta daya a duniya a fannin masu tsaron gida ko kuma gola. Gianluigi Donnarumma da ke PSG shine na daya, sai Eduardo Mendy a Chelsea ya zo na biyu, sai na ukun su golan Atletico Madrid Ian Oblak. Sakamakon da aka bayyana dai ya gamu da korafi daga su kansu yan wasan kallon kafa da kuma manazarta harkokin wasanni. A dangane da hakan, na ji ta bakin Mr. Shola Michael Ademi, masharhanci a harkar kallon kafa. Amma kafin a ji, sai mu watsake da Mr. Magic. Madalla, barkamu da dawowa. Yanzu kuma ga musa Ishola Michael Ademi.
Lola Messi bai cancanci a ce shi ne wai zakaran kwallon kafa a duniya a wannan karon ba, saboda lokacin da aka duba na bada wannan kambo, to idan ka duba a wannan lokacin babu wani abu a zuwa gani da Lola Messi. Ra'ayoyin jama'a da yawa kamar yadda muka gani a kowane shafinan sada zumunci, Lewandowski shi ne a ce ko Lewandowski ko Jorginho, ɗaya da cikin wannan biyu su ne ai kamata a ce ɗaya daga cikinsu ya ci wannan kambo. Ƙwararru na kwallon kafa a duniya da yawa sun yi shiri a kan wannan abun cewa shi dai Messi kamar dai a godin yarjejeniya ne tsakanin shi da ƙungiya wanda suke ba da wannan lambar yabo.
Yan jaridu ne ai suke gudanar da wannan zaɓe, su yan jaridun ba su san abin da ya kamata ba ne su yi?
Su yan jaridun za su ce sun yi zaɓe ne. Akwai hukuma wanda za ta tantance ƙuri'un da aka kada. To ai a wajen nan idan ba ka manta ba, kafin jiya ranar da aka ba da wannan lambar yabo,
ranar Litinin, Shola Michael Ademi kenan mai sharha kan harkan kwallon kafa. Abdulham Muhammad Mura, Amurka daga Bauchi a Nigeria.
Yanzu sai takaitaccen labarai.
Sakataren harkokin wajen Amurka Antony Blinken ya bayyana damuwa yau dinnan Alhamis kan abin da ya kira matakan takala da Rasha ke daukawa kan Ukraine, yayin da yake ganawa da takwaran aikinsa na Ukraine Dmytro Kuleba yan sa'o'i gabanin tattaunawar da aka shirya zai yi da takwaran aikinsa na Rasha Sergey Lavrov. A sani kake kuma a sani mutanen Ukraine suke game da jajirtaccen kudirin Amurka na kare kan iyakokin Ukraine, yaucinta da kuma yancinta. Abinda Blinken ya gaya ma Kuleba kenan a farkon ganawarsu a birnin Stockholm. A halin da ake ciki kuma, wani babban jami'in a bangaren tsaron Amurka ya ce muddin ya zama dole Amurka ta dau mataki kan ci gaba da girke dambun sojoji a kan iyakar Ukraine da Russia take yi, ba ita Amurkar kadai za ta yi ba. Yau din nan Alhamis, sakataren ma'aikatar tsaron Amurka Leo Austin, wanda ke birnin Seoul don ganawa da jami'an gwamnatin Koriya ta Kudu, ya ce a yayin da ba zai kimanta martanin da Amurka za ta mayar kan irin takalar Ukraine da Russia ke yi ba, ya kamata Russia ta kwana da sanin cewa ba Amurka kadai za ta dau mataki ba. duk abin da zamu yi zai kasance ne wani mataki na al'ummar duniya, a cewar Austin a yayin wani tare manema labarai tare da takwaran aikinsa na Koriya ta Kudu.
Kuma saurare baki daya, a nan ne zamu dasa aya, sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za ku ji wasu abokan aikin mu da wani sabon shirin. Da misali karfe 6 na safe a gogon Najeriya a Niger kamar da Chadi, wato karfe 5 na safe kenan a gogon Ghana. Yanzu a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu, musamman ma Ibrahim ka Almasi Garba da ya taya ni gabatarwa, sai Julie Leathers Gresham da ta hada mana shirin baki dayan sa, ni ce Amina Bahari Auna daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC, nake sallama da ku huta lafiya.